Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau ranar Talata 3 ga watan Yuli na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Ana ƙara nuna damuwa dangane da yunkurin Koriya ta Arewa na ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da kuma ƙera makamai masu linzami. An kama tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kudin gidauniyar raye ƙasa da ya kafa lokacin da yake bisa karagar mulki. Ƙwararrun niƙayya a teku sun ba matasa 12 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar Thailand da kuma mai horas da su da suka makale a wani kogo. Ƙwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi yayin da ake tunanin hanyar da za a mai da su gida.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun toshe ƙofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata akan kasafin kuɗin shekarar nan ta 2018. Ga irin abin da suke cewa.
Mu talakawan Najeriya mu muka zaɓe su akan sigiman ayyuka kamar yadda suka fito da wani abu da ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kuɗi. Wannan cushen mu a gurin mu sata ce, damfara ce, tunda mu bamu zaɓe su akan su yi wannan ba.
Za ku ji ƙarin bayani. Bayan haka, za ku ji rahoto akan taron da ministocin tsaro a ƙasashen yankin Sahel suka yi akan yadda za a magance ƙalubalen da ya addabi yankin. Za kuma ku ji cewa Bankin Duniya da gwamnatin jihar Neja sun ƙaddamar da shirin samar da hanyoyi a jihar ta Neja. Muna kuma ɗauke da rahoto akan rikicin da ke faruwa a jam'iyyar CPR Inganci a can jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Talata yau ma za ku ji shirin noma tushen arziki wanda Safinatu Sada ta shirya za ta kuma kawo. Amma yanzu sai a gyara zama, Safinatu ta shirya za ta karanto labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana nuna damuwar ganin Koriya ta Arewa tana ƙara ƙarfi maimakon warware cibiyar ayyukanta na nukiliya da makamai masu linzami. Sakataren Ma'aikatar Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo a wannan makon zai kai ziyara ta uku zuwa Pyongyang. Ziyarar tasa ta biyo bayan tattaunawar da aka yi ranar Lahadi a yankin Koriya da aka haramta gudanar da ayyukan soja tsakanin jakadin Amurka a ƙasar Philippines Son Kim da 'yan ƙasar Koriya ta Arewa. Wannan shine karo na farko da jami'an ƙasar Amurka da na Koriya ta Arewa suka gana tunda shugaban Amurka ya tattauna da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a ranar 12 ga watan Yuni a Singapore. Trump a kwanan nan ya bayyana cewa babu sauran wata barazana ta makaman nukiliya daga Pyongyang biyo bayan nasarar da aka samu akan tattaunawarsu da shugaban ƙasar Koriya ta Arewa. Hotunan tauraron ɗan adam da jami'an leƙen asirin Amurka sun ƙaryata wannan tabbacin, inda suka nuna shaidar ayyukan kwanan nan a wurare da dama na sirri a ƙasar Koriya ta Arewa wanda ke da alaƙa da samar da ma'adanan uranium don ƙera makaman nukiliya. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ƙasar Amurka ba ta da wani shiri a yanzu na ɗaukar mataki akan ƙungiyar cinikayya ta duniya, amma ya yi gargaɗin ɗaukar mataki idan ba a kyautata mu ƙasar ba. A lokacin da yake magana a ofishinsa na gudanarwa, wato Oval Office, tare da Prime Minister Dutch Mark Rutte, wanda ya kai masa ziyara, shugaban ya ce ƙungiyar cinikayya ta duniya ta saka ƙasar shi cikin wani yanayi.
I hope they change their ways. They have been treating us very badly for many, many years, and that's why we were at a big disadvantage.
Ƙungiyar cinikayya ta duniya bata kyautawa Amurka ba. Ina fatan za su canza hanyoyinsu. Suna musguna mana shekaru da yawa, shi yasa ba mu jituwa da su. Kuma babu abin da muke shiryawa a yanzu, amma idan suka ci gaba da aikata hakan, za mu yi wani abu a kai. A halin yanzu, jami'an gwamnatin Trump sun ƙaryata wani rahoto da ya ce fadar White House ta shata wani daftari da zai ba shugaban ƙasar izinin tsaida kuɗin haraji wanda baya cikin ikon ƙungiyar cinikayya ta duniya. Kundin mai yiwuwa ne ya fuskanci adawa daga 'yan majalisa waɗanda suka hada da 'yan jam'iyyar Trump ta Republican, wanda hankalinsa ya tashi dangane da barazanar ƙara kuɗin haraji da nufin hukunta abokanan cinikayya Amurka, waɗanda suka hada da barazanar ƙara harajin kashi 20 cikin 100 ga masu shigo da motocin tarayyar Turai. An kama tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia Najib Razak dangane da wani abin fallasa na biliyoyin dala da ya shafi kuɗin gidauniyar raya ƙasa da ake kira IMDB. Majiyu sun ce jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ne suka kama Najib a gidansa yau da safe. Gobe Laraba ake kyautata zaton tuhumar tsohon Prime Minister. Ana zargin Najib da laifin wawurar kuɗin gidauniyar ta IMDB da ya ƙirƙiro lokacin da yake mulki. Ma'aikatar shari'a ta Amurka ta bayyana cewa an wawura dala miliyan 4,500 daga gidauniyar ta IMDB, waɗansu kuɗaɗen kuma a bankunan ajiyar Najib. Wannan abin fallasar ya janyo mummunan kayi da jam'iyyar National Front Coalition ta Najib ta sha, wanda ke mulkin ƙasar Malaysia tunda ta samu 'yancin kai a shekarar 1957. Najib ya musanta zargin. Labarun duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin ƙasar Austria ta faɗa a yau Talata cewa a shirye take ta aiwatar da kare kan iyakarta, duk da yake bata bayyana yadda za ta yi hakan ba idan ƙasar Jamus ta kafa dokokin shigar bakin haure masu tsauri da ta sanar jiya Litinin. Wani bayani da ya fito daga gwamnatin ta Austria ya ce a shirye take musamman don ɗaukar matakan kare kan iyakokinta na kudu, waɗanda suka hada da na ƙasar Italy da Slovenia. Gwamnatin haɗin gwiwa ta ƙasar Jamus ta samu saɓanin ra'ayoyi akan matsalar ta bakin haure, inda ɓangaren Angela Merkel suke nema a sassauta, yayin da abokananta na haɗin kan Bavarian suke gardamar a tsaurarama waɗanda za su shigo ƙasar. Bayan sa'o'i ana tafka muhawara, an tsaida yarjejeniya akan tsarin da kowane ɓangare ya amince da shi. Yarjejeniyar ta yi kira da a gina wuraren zama wanda zai rike waɗanda ke neman mafaka a yayin da suke jiran sakamakonsu. Idan aka gano sun riga sun nemi mafaka a wata ƙasar Turai ta daban, za a maida su ƙasar da suka fara neman mafakan, ko Austria idan aka sami amincewarta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ne daga jihohi 19 na arewacin Najeriya suka yi zanga-zangar lumana a ƙofar shiga Majalisar Dokokin Najeriya yau Talata, inda suka yi dafifi suka hana a shiga akan abin da suka kira cushe da 'yan majalisar suka yi a kasafin kuɗin bana. Ga rahoton Madina Dauda.
Dubai ƴan kungiyoyin suka dinga waƙe-waƙe da raye-raye a ƙofar Majalisar Dokokin Najeriya a lokacin da suke zanga-zanga kenan akan batun da suka kira shi cushe a kasafin kuɗin na bana. Kabiru Ishaq Said yana ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin.
Mu talakawan Najeriya mu muka zaɓe su akan sigiman ayyuka, amma abin da suke yi ya sha sabanin abin da mu talakawan Najeriya muke so. Misali, kamar yadda suka fito da wani abu wai da ake kira cushe a cikin kasafin tsarin kuɗi, wannan cushen mu a gurin mu sata ce, damfara ce, tunda mu bamu zabe su akan su wannan ba.
Akan wannan batu na kasafin kuɗin bana dai an ɗauki tsawon lokaci ana gutsuri tsomi tsakanin Majalisar Dokokin Najeriya da kuma fadar shugaban ƙasa, har ya zama na nuna 'yar yatsa akan 'yan majalisar, inda aka yi zargin sun yi cushe na yawan kuɗi biliyoyin naira kusan 176 domin kansu ne kawai. Abubakar Abdullahi ya yi wata takakkiya ne daga jihar Borno.
Hanyar garinmu wallahi kilomita 40 ne saka ta awa biyu da damuna mota ba biyu wannan wajen. Taruwan da muka yi ma a nan yanzu gaba gide mu shine kawai abinda muke bukata, dogara da saraki kawai musu soka, saboda ba sa son cin gaban al'ummar Najeriya, kawai su soka ba mu tare da su. Sayawa yana zubsan da hukumar da kwanza.
Ganin cewa a shekarun baya ma an yi irin wannan zargin akan 'yan majalisar, har da kai ga dakatar da wasu 'ya'yan majalisar irin su Abdulmumin Jibrin. Ɗaya cikin shugabannin ƙungiyoyin Ibrahim Garba Wala, wanda aka fi sani da IG Wala, ya yi tsokaci.
Mun je bincike, mun yi bincike, mun gane cewa 'yan majalisa ba aikin suke yi ba, sai dai su zo da hikima a zo a sace kuɗin a kwashe kudin a bar mutane ba ai aikin ba shekara nawa ake constituency for Jahajiya kin taba ji akwai ranar da majalisa ta taba zama saboda su bi su bibiyan ayyukan constituency project su ga cewa irin ga nasarori da suka samu ga kuma kalubale da suka samu sun taba yi ba su taba yi ba
a lokacin daukan wannan rahoto dai babu wani dan majalisa da ya fito ya karbi masu zanga zangar ko kuma yi musu jawabi abin jira a gane shine irin matakin da majalisa za ta dauka akan irin waɗannan korafe-korafe da a halin yanzu ke neman ya zama kalubale a gare su Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Madina Dauda Ministocin tsaron kasashen yankin Sahel sun gudanar da wani taro a Nigeria inda suka duba hanyoyin da za a bi don magance rikice-rikicen da suka addabi yankin musamman talauci Wakilin sashin Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya na da ƙarin bayani
Taron ministocin tsaro na kasashen yankin Sahel da suka gudanar a Abuja ya ƙara fito da batun illar da fitinar da ta kai ga kashe shugaba Muammar Gaddafi na Libya ta haddasa inda 'yan ta'adda da makamai suka bazu a kasashen yankin a tazanantar kashe-kashe a Benue ma bayanin shugaba Buhari ba zai rasa nasaba da irin waɗannan 'yan ta'addan ba ministan tsaron Niger Muntari Kalla ya bayyana yadda abun takeicin ke shafar tsaron yankin
kashewar ƙasar Libya ita ta kawo sauki ga 'yan ta'adda sun kawace cikin kasashen suke ba mu wuya matsau ana shawara da ake gamawa da mutanen Libya to muna ganin bancin mun samu sauki ga kasashen mu kuma za mu samu sauki daga inda matsalar ke zo mana muhawari kenan nake alfa'arin wannan haduwa da mun ka samu mun kai tare da duwa annan kasashen kasan Sansad kumiya ce wadda an kai tun shekarun baya da Libya ta samu matsala an ka samu kamar ta dan kwanta yanzu ne ta taso saboda muna ganin matsalolin da muka huskanta ta wannan kumje muna iya mu zanki zamna muna yin shawara har mu ci kan matsalolin da suka addabe mu
ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali a nasa bangaren ya ce ba tura jami'an tsaro ne kadai zai taimaka ba akwai bukatar inganta rayuwar al'umma ta hanyar shugabanci mai nagarta
dukan su dai an duba aka zagaya aka gama dai magana shugabanci ne in ba a gyara shugabanci na gari ba mutane kowa ya san cewa ana yi da shi in ka duba su kawuka shekara 35 ba su san ma akwai gwamnati ba wasu wurare to yana cikin abubuwan da muka yi magana na maganar lecture din karshe su ma kasashen irin waɗannan su Niger da sauransu masu duba jama'a a tallafa wa talaka
Bala Muhammad Maradun daga Zamfara ya ƙara ƙarfi kan wannan matsaya da nuna lalle talauci na daga ginshikan samun miyagun iri
dan in har ka samu mutum aka ce da kai dama na farko bai karatu ba jahili ne baya da wani takamamman abun yi me ya zai iya aikata maka ba dan kalilan wani abu zai iya provoke nasa ya kashe balantana harkar nan yanzu da ta riga ta zama ruwan da ta harkar shaye-shaye mutanen nan za su yi shaye-shaye shine kadai da samu tayi aikata irin wannan amma duk mutumin da yake cin hankalinsa yana da abun yi yana da iyali yana da mutunci a idon al'umma bayan da za a yi ya zama ainihin dabba don wannan irin al'ada al'ada ce irin ta dabba in ba dabba ba ba wanda zai yi wannan ka zo mutumin da bai baka fada da shi bai dau kayanka ba ba wani abin da ya hada ka tsakanin ka shi ka zo kawai ka bude masa wuta ka kashe shi wannan aka tambaye ka kai me yasa ka kashe shi ba za ka iya bada wani dalili me yasa ka kashe shi ba shi kansa aka tambaye shi me wani laifi ya aikata aka kashe shi ba zai ce maka ga wani abu wanda shi ya aikata kafin aka kashe shi ba
wani kalubalen shine hucewa kan matafiya da basu jiwo basu gani ba da miyagu ke yi sakamakon wata fitina a kauyuka irin wannan dai kan sanya ayar tambaya shin jami'an tsaron da ke tsayawa kan manyan hanyoyi na da tasiri kuwa fiye da haddasa jinkiri ga matafiya da neman na goro Nasiru Adamu El-Hikaya murar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Nasiru Adamu El-Hikaya Bankin Duniya tare da gwamnatin jihar Neja a Najeriya sun kaddamar da aikin samar da hanyoyi a yankunan karkara masu tsawon kilomita 403 a sassan kananan hukumomi 12 da ke cikin jihar. Wakilin sashen Hausa, Mustapha Nasiru Batsari, ya aiko mana da wannan rahoton.
Jagoran shirin samar da hanyoyin yankunan karkara a Najeriya da ake kira RAM. Injiniya Ubandoma Ularamu ya ce ana sa ran kammala aikin ne daga nan zuwa ƙarshen shekara ta 2019 kuma bankin duniyar zai kashi dala Amurka miliyan 60 a ƙarƙashin wannan shiri Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello shine ya kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga garin kamfanin Bobi zuwa Bangi headquarter karamar hukumar Mariga. Ga abin da yake cewa,
mun kaddamar da wannan aiki a kamfanin Bobi zuwa Bangi a yau. Duk wanda ya saba bi wannan hanya ya san mutanen da ke karkara bisa wannan hanya suna cikin wahala. In ka tashi daga kamfanin Bobi za ka Bangi, in kai sauri kai awa 4, tafiyar da duka bai kamata ya minti 40 ba ko awa daya. Saboda haka lalle yau mun yi mutakan murna tun ana labarin za a yi hanya. Yau gashi za a yi hanya tsakanin kamfanin Bobi zuwa Bangi.
Kwamishinan gona na jihar Niger Alhaji Haruna Doku ya ce sun fara bayar da naira miliyan 200 a karkashin wannan shirin.
Mu ka saban bayar da naira miliyan 100 na bara da na bana 100 miliyan 200 kenan.
Na'am. To yanzu wannan tabbaci za ku bai wa jama'a cewa lalle wannan an fara ba za a tsaya ba.
Sai shi wannan hanyar da yake hadin kai ne tsakanin jihar Niger da bankin duniya babu yadda za a yi tsaya da izinin Allah. Muna da kudin kasa da zaran kamfani ya nema za mu bashi.
Wannan hanyar dai da ta tashi daga garin na kamfanin Bobi zuwa garin na Bangi na da matukar tasiri musamman ga manoma wajen fitar da amfanin gona. Ga abinda wasu daga cikin mazauna yankin ke cewa,
Alhaji Alimai mai kasuwan Garba, muhimmancin ta gaurin mu wallahi, in abu ya faru wanda an samu rashin lafiya sai a rasa yanda za a dauko su, sai an yi hito, yau gashi Allah ya kawo mu ga hanya da za a yi, mun ji dadi.
Suna na Rabu Usman Musa kasuwan Garba. Na shi kowa farin ciki a wannan maganar government domin na tuna ta da nake majalisa daga 2007 zuwa 2011 ba irin gwamnati da ban yi ba, har ya kai fage an sa wannan hanya so biyu a cikin kasafin kuɗi na shekara 2010-2011, amma Allah bai kadir an yi ba.
Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya masu fama da matsalar rashin kyawun hanyar motoci, al'amarin da masana tattalin arziki suka ce yana kawo cikas wajen bunƙasar kasuwanci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda rikicin cikin gida ya barke a jam'iyyar CPR Inganci bayan da shugabanta na ƙasa baki ɗaya Kasim Muktar ya ce ya rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshenta na Yamai, yayin da waɗanda matakin ya shafa suka ce ba za ta saɓu ba. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da halaccin hanyoyin da shugaban jam'iyyar CPR Inganci Kasim Muktar ya bi wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin gudanarwar jam'iyyar a reshenta na Yamai ne ya haifar da takun saƙa a tsakaninsa da wasu gaggan makarraban jam'iyyar a yankin Yamai. Ibrahim Garba Barmu da ke shugaban wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta uku ya gaya wa manema labarai cewa,
ba wani takarda aka bamu ba, ba wani aka turo saƙo ya gaya mu ba, mun gani ne a yanar gizo-gizo ana ta yaɗa bayanin. To sai muka ga wanga abin ya zama tozartawa, kenan ya kamata mu gwada rashin yardanmu. Wajibi ne mu hito mu sanar da al'umma ga halin da jam'iyyar CPR Inganci take ciki a yanzu. Kaman hali ne ake ciki na kama karya, ba ta cikin tafarki na demokradiyya kwata-kwata.
Wace hujja aka baku wajen ɗaukar matakin rushe kwamitin na Yamai da kuke bayani?
To babu wata takamaimiyar hujja da aka bamu, babu wani cikakken bayani, ban ma sani muka yi ba.
Girman matsalar da ake ciki a yau a CPR Inganci wani abu ne da ke barazanar tarwatsa wannan jam'iyya, inji shugabannin reshen Yamai. Dalili kenan da suka buƙaci kwamitin koli ya dakatar da shugaban jam'iyyar daga mukaminsa.
Ba mu yarda da wannan rushiya da aka yi ma biranmu ba. Mu ma muna kira ga magabatan jam'iyyar nan na koli su dakatar mu da jagorancin shi har lokacin da aka daidaita wannan tafiya. Sannan kuma muna kira gare su su gaggauta kiran taron gaugawa na kongire domin a zaɓi magabata waɗanda ya kamata su ci gaba da jagorancin jam'iyya bisa kan tafarki na demokradiyya.
Shugaban reshen wannan jam'iyya a gundumar Yamai ta biyu Adamu Garba, wanne aka sanar cewa an kora kwata-kwata daga jam'iyya, ya lashe takobin ƙalubalantar wannan mataki.
Cigewar da an kai man Yamai, saboda an san Yamai ta san sirrin komi bisa ga takardun party, kuma Yamai ta san duka cuku-cukun da an kai. Da muka fito daga Zandar muka zo aka dawa aka sa wannan committee wanda zai kula da takardun da za a zuwa a yi deposit, tunda mu delegate da aka kai mu ba mu sinye bisa kowace takarda ba.
To yanzu ce an kore ka da kai da magoya bayan ka, ya ka koru?
Ha ba malam, haka kawai parti kamar na gado nashi ne shi dai sai rubuta takarda wa aka ba takarda ka mani. Ni ban koru ba, ni dan inganci ne 100%. Ina jin kotu dake ya cige ni cikin inganci. Parce que règlement dai ne ake bi ko a hidda to ba mu da ita. To shikenan dada dan ina fufafu ban sa aiki da nake ba sai wani ya rubuta takarda ya turo ta WhatsApp. Ni ya ci min mutunci. Ya kamata in kai karashi.
Shugaban jam'iyyar CPR inganci na ƙasa Kasu Muktar da na kira ta waya ya bayyana cewa ba zai ce komai ba akan wannan batu, wanda a cewarsa ba shi da muhimmanci a wurinsa. Hasalima ya hana in ambaci sunansa cikin wannan rahoto, duk da cewa na fahimtar da shi cewa ka'idar aiki ba ta yarda da irin wannan bukata tasa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:20. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Safinatu Sadisu Dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da wakilinmu Hassan Maina Kaina yayi da Malam Musa Labaran Wamba, Auditor General na Federation of Agricultural Commodity of Nigeria, akan wani shirin baiwa manoma bashi da ake kira Anko Borowa. Ga ci gaban hirar tasu.
Idan za a biya kuɗin abin da nake son na fahimta shine, idan misali a ce an baka taki, an baka injin ban ruwa, an baka iri, an baka kuɗin gyaran gona, mukaddara ce an baka komai da komai naira 500,000. To a ƙarshen damuna, idan ka noma shinkafa ko gero ko riɗi ko dawa ko masara ko wani abu, idan zaka biya bashin, zaka ɗebi buhun shinkafa ka zane ko buhun riɗi ko gero ka zaka biya da shi ne, ko kuma a'a zaka je ka sayar da wannan amfanin da ka noma a kasuwa, kuɗin da ka sayar din sai ka biya bashin da shi, ta yaya mutum zai biya wannan bashin da aka bashi?
To yanda ake irin wannan shirin shine lokaci girbe. In aka girbe kayan gona, za a zo da kamar inda na gaya maka, akwai wanda zai Anko Borowa, akwai off-taker wanda ya riga ya yi aka cewa duk kayan gonan nan aka fito da shi, shi ya bada ya imani zai doka, zai biya kudinsu. To in aka zo wannan lokaci sai a kawo kayan gonanka, a kawo lissafi abin da aka baka. Sai a zace to ga kayan gona, in aka zo da shi an shirya, sai a duba nawa ne kosin, a duba kuma menene riba da ya hau kai. To riban da ya hau kai shine za a ba manomi.
To idan kuma muka duba irin shirye-shiryen ayyukan gona da a baya aka fito da su a Najeriya da kuma wannan shirin na Anko Borowa, menene bambancin shi wannan shiri da sauran shirye-shiryen tallafin aikin gona na baya?
Yawwa, wannan tambaya yana da kyau kwarai da gaskiya. Bambancin su shine, na farko shi wancan da an dinga jaraba, ka san akwai abin da muke cewa research findings, inda abu ya faru akan tashi a dan bincike a tabbatar menene ne makasudin yi rashin nasara wannan tafiya. To an bincike an gano cewa mafi yawan mutane in aka ba su kuɗi ba noman suke yi ba, sai su mai da shi wani hanya, sai su bi da shi ta wani hanya. Shine an zo na an yi lissafi har da mu ma a ciki, an yi lissafin muka gani cewa tunda ya zama haka kada dinga ba manoma kuɗi. Su dama manomi na kwarai, shi abin da yake so kayan da zai yake gona ne da shi, saboda haka a saye masa kayan gona mun gani. To mun gwada haka mun gani an yi nasara, shi yasa muna so a ci gaba da shi.
Ya wato shi yanzu wannan shirin an riga an fara shi ne ko kuma yanzu ne ake kan fara shi?
Kamar dai farawa dai mun fara, an riga an fara. Ka san abin da nake so ka gane shi ne, an fara jaraba shi a Kebbi State na dan wani lokaci kamar 2016-2017, ba a yi nasara ba. To da muka bincike mun duba, mun gano cewa abin da ya sa ba a yi nasara ba, masu zuwa da kayayyaki da za a sayar ma manoma, inda an sai ko da taki ne an sai a kai 500,000, za su ce 1,015,000. Inda kaya kamar feshi haka wanda za a sa a gona.
Maganin ƙwari.
Sun kage kuɗin mun gano cewa ashe akwai waɗanda za a ce wannan ya sayo ya kaya ba middleman an dinga yi haka. To shi ne to yanzu yanda shirin da muka yi shine mu samu ainihin masu kasuwanci iri waɗannan kayayyaki mu zo mu zauna da su. Ba wai su za su je su karbo aro bane su zo su ba wani wani ya zo. To a haka din yanzu an dinga gani mun gano cewa ta haka din ne kuɗi kayan yayi yawa ya hau sosai.
Wato in na fahimce ka ana so a yi waje da ƴan ciwaciwa.
Yawa ƴan ciwaciwa ma kenan.
Na'am. Wannan shiri ne tsakanin mai ba da rance da mai yin noma.
Kawai. Wannan shiri kenan.
To idan muka duba yadda kuka fahimci cewa wannan shirin kamar shi ne abin da ya fi dacewa ga manoma a Najeriya misali. Shirin nan an ɗauke shi ne za a aiwatar da shi na wani lokaci a matsayin gwaji ko kuma ko daga kun gwada kun ga cewa lalle kwalli yana biyan kuɗin sabulu kurun za a ci gaba da shi a yanzu haka.
To a tafiya da muke yanzu muna imani cewa za a yi nasara in dai aka bi daidai yadda an riga an shirya don mun jaraba shi ya yi nasara. To shi ne yanzu muna gani in Allah ya yarda da shi za a ci gaba.
Idan muka duba duk wani abin da ya shafi rance a Najeriya akwai abin da ake kira collateral wanda zaka kawo a matsayin abin da zai zama kamar lamuni ko jingina kafin ka samu wannan bashi din. A wannan shiri na an kuwa borowa da ake ba wa manoma tallafi kuna karban wannan collateral din ne ko kuma ya ake tafiyar da shi?
To dama amfani a yi abu a kungiyace kenan. Na farko a kananan karkara haka yanda muke yi shine akwai abin da ake cewa cooperative groups suna dan kungiya kanana haka ta waje kungiyoyin nan ne za mu samu guarantee mu apex body na kungiyoyin za mu samu guarantee cewa wannan mutanen suna aikin gona ne kuma ga group nasu. In muka samu iri wannan bayani da su ne muke aiki saboda zance collateral ɗin na dama tun daga farko shi ne hana manoma samun kuɗin noma. To don iri wannan collateral ɗin na shi ne aka yi wannan shiri na Anko Brown.
To madalla Malam Hassan Mai na kaina mun gode ƙwarai masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji ci gaban tattaunawar tasu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta hada mana sauti ni Safina Tsada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
Jama'a masu sauraro ku yi mana aikin gafara ba za mu samu dama karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ba amma kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Ƙwararren niƙayya a teku sun ba matasa 12 'yan ƙwallon ƙafar ƙasar Thailand da kuma mai horar da su da suka makale a wani kogo ƙwayoyin magunguna masu ƙara ƙarfi domin taimakon su murmurewa yayin da ake tunanin hanyar da za a maida su gida. An samu matasa 12 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Thailand da mai horar da su da rai cikin wani kogo kwanaki 10 bayan sun ɓace. Jiya Litinin gwamnan London Siang Rai Nasrong ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu dukansu 13 lafiya mun yi tafi dukanmu muna murna sun tagayyara ainin bayan shafa kwanaki 9 babu abinci amma suna nan lafiya sai dai ƙananan ciwuka da suka ji kawai. Su waɗannan matasan 'yan shekara tsakanin 11 zuwa 16 da mai horonsu mayaƙan ruwa na musamman ne suka same su makale cikin kogo jiya Litinin. A wani rahoton bidiyo mai tsawon minti 5 da masu aikin ceton suka ba kafofin watsa labarai an nuna matasan sanye da kayan wasansu suna zaune a ƙasa kusa da makekin ruwa da alama hasashen fitilar masu aikin ceton yana kashe musu ido.
Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Safina Tsara Sodangi da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.